sun kasance yastaghfiruna suna neman taimakon Allah da shi annabin da za a aiko wato annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam ala alladhina kafaru akan kafirai suna neman taimakon Allah ya taimake su akan kafirai da tare da annabin da za a Allah ya taimake su da annabin da za a aiko akan kafirai su kashkashe su ko kuma su fidda su daga garin Madina shine yastaftihuna ma'anar yastaftihuna alqur'ani yana zuwa da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko yana zuwa da ma'anar buɗi daga gurin Ubangiji kamar yadda ya zo a aya cikin ayoyi na alqur'ani rabbana iftah bainana
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ
نعم wannan ayar Allah madaukakin sarki yace rabbana iftah bainana wa bayna qawmina bil haqq ya ubangiji kai buɗi tsakanin mu da kuma tsakanin mutanen mu buɗi wanda yake na gaskiya kaga anan gurin yastaftihuna tazo da ma'anar buɗi to sannan kuma tana zuwa da ma'anar nasara kamar yadda yazo a wannan ayar wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru ma'ana yastansiruna 'ala alladhina kafaru gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna neman taimakon Allah ya taimake su da annabin da zai aiko 'ala alladhina kafaru akan mushrikai to akwai ayar da tazo makamanciyar wannan wanda yastaftihuna take kunshe da ma'anar yastansiruna in tastaftihu faqad ja'akum al-fath
in tastaftihu faqad ja'akum al-fath wa in tantahu faqad khayrun lakum wa in ta'udu na'ud wa
tastaftihu faqad ja'akum al-fath in kunna mutaimako to taimako ya zo mu faqad ja'akum al-fath lalle taimako ya zo mu daga gurin ubangiji kenan al-istiftah al-qur'ani yana zuwa da ma'anar fatahi kuma yana zuwa da ma'anar taimako daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala to sai a karshen ayar Allah mahaukakin sarki yace balamma ja'ahum ma'arufu kafaru bi lokaci yayin da abin da suka sani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sifofin sa dake cikin alqur'ani wanda yana nan a cikin littafin suna at-taura to yayin da yazo musu abin da suka riga suka sani yazo musu shine manzon Allah da kuma alqur'ani kafaru bi sai suka kafurta shi anan gurin karon farko Allah ya bayyana gabanin zuwan sa ya yanayin su ya kasance sannan bayan zuwan sa ya yanayin su ya kasance gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna ta fatan zuwan manzon Allah shine wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladhina kafaru to amma bayan zuwan manzon Allah falamma ja'ahum ma'arufu yayin da abin da suka sani farin sani ya zo musu shine annabi annabi sun riga sun san shi sun san bayanan sa a cikin littattafan su sannan kuma bayani kan abin da zai zo da shi duka sun sani cikin littattafan su ko cikin littafin su na at-taura to yayin da abin da suka riga suka sani ya zo musu kafaru bi sai suka kafurci da wannan abin da ya zo musu to ta yaya suka san gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda aka yi suka sani tunda su makaranta littafin at-taura ne a cikin littafin su na at-taura suka ga sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ne ya zama sun san manzon Allah har Allah yake cewa sun san shi kamar yadda suka san ya'yan cikin su taya suka san shi kamar yadda suka san yayin cikin su a cikin littafin su na at-taura sun karanta siffofin sa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. To amma abin tambaya anan menene ya hana su yin imani da shi alhali da suna fatan yazo, kuma in yazo ma za su hada karfi da karfe tare da shi wajen yakar duk wanda yayi fito na fito da su. To wani dalili ya hana su imani da shi? Malamai suka ce dalilan da suka hana Yahudawa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali sun san da aiko shi saboda sun karanta bayanai kan siffofinsa cikin littafinsa na at-taura. Dalilai ne guda uku. Dalili na farko tsoron kar matsayi da suke da shi na faɗa a saurare su ya bushe idan suka yi imani da manzon Allah. Kenan ba komai ya hana su imani da manzon Allah ba, sababi na farko da malamai suka ambata face gudun gushewar matsayi da suke da shi, tunda suna da matsayi na in sun faɗa za a saurare su, dube da suna da ilimi na littafin at-taura kallon da mutane suke musu. To amma yanzu bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matakar suka yi imani da shi, zai zamanto yanzu wanda yake da iko na faɗa a saurare shi shine manzon Allah. To anan kuma su sai zama wannan dama da suke da ita ta kubce. To gudun kubcewa wannan matsayi da suke da shi, wannan yasa suka juya baya suka ƙi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sababi na farko kenan. Sababi na biyu kuma an abun duniya da suke tara, saboda duk lokacin da za su je su gaya ma wannan kaza, su gaya ma wancan kaza, ana ganin su a matsayin malamai, za a dan tara musu taro da sisi. To yanzu idan suka karbi abin da annabi ya zo da shi, ya zama yanzu shi ne mai zuwa da sako na Ubangiji, su kuma za su zama mabiya ne. Kaga dan taro da sisi da suka saba tsabu suke tarawa yanzu za su rasa. Wannan dalili na biyu kenan da ya hana su su yi imani da annabi, saboda gudun rasa dan abin da suke samu na duniya. Amma fa ba wai suna shakkun gaskiyar annabcinsa ba ne, sun yarda da gaskiyar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma menene ya hana su yi imani da shi? Na farko kamar yadda muka yi bayani, dan matsayi da suke da shi na su faɗa a ji a karba, kuma ana ganin kimar su a matsayin su na masu ilimi, ana ganin darajar su matakar suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan matsayin zai kushe, zai dawo wanda za a na masa wannan kallo da ake musu shine manzon Allah. To gudun kar wannan matsayi ya kushe ya hana su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sababi na biyu, dan abin da suke samu na duniya idan suka yi imani da manzon Allah za su daina samu. To wannan sababi na biyu kenan. Sai sababi na uku kuma, da suka ga annabin ya bayyana, da a tsammanin su idan Allah ya tashi aiko annabi da suka ga siffofinsa a cikin littafinsa na at-tauran, Allah ya tashi aiko shi, zai aiko shi cikin su. Domin galibin annaba Allah yana aiko shi ne daga bangaren su. Tsatsan annabi Ishaq. Annabi Ishaq, annaba da yawa sun fito a tsatsansa. Amma annabi Ismail ba, annabi ɗaya ne ya fito a tsatsansa, shine annabi sallallahu alaihi wasallam. To bisa al'ada ta Ubangiji, in ya tashi aiko annabi, yana aiko shi ne daga tsatsan annabi Ishaq. Annabawan nan duk da suka shuɗe, su annabi Isa, su annabi Musa, su Dawud, su Sulaiman, duka Allah maɗaukakin sarki ya aiko su ne daga tsatsan annabi Ishaq. To a tsammanin su, wannan annabi da Allah zai aiko, wanda shi ne zai zama na ƙarshe kuma mafifici cikin annabawa, a tsammanin su Allah ya tashi aikowa kamar yadda ya saba a baya, zai aiko daga tsatsan su. To Allah subhanahu wataala da ya tashi aikowa sai ya canja, sai ya aiko a tsatsan annabi Ismail alaihi salam. To wannan ta'assubanci da ƙabilanci sai ya hana su karɓi abinda wannan annabi ya zo da shi. Saboda me? Saboda annabi ne da aka aiko shi ba daga cikin su ba. Waɗannan su ne dalilai guda uku da suka hana wannan al'umma ta Yahudawa yin imani da abinda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi. Shi ne Allah maɗaukakin sarki yake bayyana mana a nan gurin cewar falamma ja'ahum ma'arafu, yayin da abinda suka riga suka sani na gaskiyar manzon Allah da kuma siffofinsa da abinda za a aiko shi da shi, yazo gare su kafaru bihi sai suka kafurta da shi. Wannan gambar ɗan uwa gabanin mu je ga ƙarshen aya, akwai darussa da fa'idoji da za mu fita da su ƙarƙashin wannan gabata. Abu na farko, za mu fahimci cewa lazumtar karɓar gaskiya, wannan shi ne karantarwa addinin musulunci. Wajibi ne ka karɓi gaskiya, sawabin wanda ya zo maka da gaskiyar na kusa da kai ne ko na nesa da kai. Kai dai ka duba ka ga abin da yake tafi da shi gaskiyar ne, to je ka karɓa ba tare da ka yi dube zuwa ga wane ne ya zo da gaskiyar. Kenan tilas ne a kan musulmi duk wanda ya zo masa da gaskiya, a'a na kusa da shi ne, na nesa da shi ne, ya karɓi wannan gaskiyar, saboda shi ne zai ci riba, saboda ribar da zai ci ma har ta fita wanda ya zo da gaskiya ɗin. Domin rashin karɓansa ga wannan gaskiyar ba zai cutar da wanda ya zo da gaskiyar ba. Shi ya sa Imam Shafi'i, Allah ya masa rahama, yake cewa undur li zatil qawli la li kahini fal haqqu maqbulun wa in min kahini. Idan ka tashi wajen karɓar gaskiya, gaskiyar zaka duba ba wanda ya zo da gaskiyar ba. Shi ne ce undur li zatil qawli, ka yi dube zuwa ga shi asalin gaskiyar da aka zo ake gaya maka. La li kahini, kar ka yi dube zuwa ga wane ne ya zo da gaskiya. Fal haqqu maqbulun wa in min qahini, ita gaskiya da ka gani a bakkar bace, ko da wanda ya zo da gaskiyar akwai ta cewa a kansa. Matukar abin da ya zo da shi din gaskiya ne, to karɓi abinka, kai za ka ribatu, kai za ka ci nasara, ba za ka tafe ba, matukar ka karɓi gaskiya, kuma daga wurin kowaye gaskiyar ta. Shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ishara kan karɓar gaskiya da ta fito daga wurin shaitan. Gaskiya ta fito daga wurin shaitan, kuma annabi ya tabbatar da ita, kuma ya yi ishara a karɓi gaskiya. Kenan gaskiya daga wurin kowaye ta fito, kai dai yi ƙoƙari ka dube ta ba tare da ka yi dube zuwa ga wane ne ya zo da gaskiya ba. Akwai hadisi wanda Imam Bukhari ya fidda hadisin cikin sahihinsa, hadisin an samu daga Abu Huraira, Allah ya yarda da shi, yake ba da labari cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wakilta shi ya je ya karɓi zakka na Ramadana. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wakilta Abu Huraira, Allah ya yarda da shi, ya je ya karɓi zakka na Ramadana. Abu Huraira da ya je karɓi wannan zakka, ya tara ta gabanin ya ɗiba ya taho da ita, sai wani mutum ya zo dattijo tsoho ya zo ya dinga cidan abinci daga wannan zakkar da Abu Huraira ya tara. Abu Huraira sai ya kama shi ya ce masa, sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, tunda wannan abin dai manzon Allah ne ya turo ni in zo ku karɓa ku kai a rabawa waɗanda suka cancance shi, kai kuma ka zo kana ɗiba ba tare da an baka ba. Wannan dattijo sai ce wa Abu Huraira, ni mabukaci ne, kuma ina da iyalai masu tarin yawa, ga ni da bukatuwa zuwa ga abincin, wato yana da bukata wacce take matsananciyar bukata. Ya yi ta marere ce wa Abu Huraira, Abu Huraira ya ji tausayinsa sai ya sake shi ya tafi hawansa. Lokacin da Abu Huraira ya dawo Madina, bayan an idar da sallar asubahi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake tambayar Abu Huraira, ya ce, ya Abu Huraira, ma fa'ala asiruka al-bariha. Ce, ya Abu Huraira, wannan fursunan naka da ka kama yana jidan abincin zakka na Ramadana, ga me ya faru da shi ne jiya? A nan gurin za mu yi mamaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam waye ya bashi labari? Waye bashi labarin abin da ya faru jiya tsakanin Abu Huraira da wannan mutumi da yazo yake giba daga zakka? Wasu malaman suka ce zai iya yiwa wahayi aka masa, tunda abu zai faru ba kan gidan Annabi ba, kuma sai kaga Annabi yana bada labarin wannan abu. yakin da aka yi a Muta, an kashe komandojin yakin guda uku, Zaid ibn Haritha, Abdullah ibn Rawaha, Ja'far ibn Abi Talib, an kashe su a jere su su. Manzon Allah yana Madina kuma yana ba da labari. Ya kai annabi ya sani, ka san wannan ta hanyar wahayi. Allah mafakacin sarki zai bankake masa. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai je fatu Makka, ya roki Allah mafakacin sarki ya rufe masa wannan fita nasa ba tare da mutan Makka sun sani. Ma'ana yana so ya fita yaje a asirce, sai dai kwatsam kawai su ganshi a garin Makka. Wa an samu ɗaya daga cikin sahabbansa da ya ɗauki wasiƙa, ya danka hannun wata tsohuwa ta je ta kai wa mutan Makka, yana mai ba su labari cewa annabi zai zo ya yaƙe su, ya yi shiri tsaf zai zo ya yaƙe su. Annabi ya sa aka bi bayan wannan tsohuwa, ta ya annabi ya sani. Mala'ika Jibril ya zo masa da wani yake bayyana masa cewar abin da ya roƙi Allah ya zama sirri tsakaninsa da Ubangiji, gashi wani daga cikin sahabbansa yana shirin banka. To annabi sallallahu alaihi wasallama ire-iren waɗannan abubuwa aka yi masa wahayi a banka ɗin masa. To shine yake tambayar Abu Huraira, wannan kursuna naka da ka kama jiya me ya faru ne? Abu Huraira sai ke bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya koka mun matsananciyar bukata da yake da ita da kuma tarin iyalai da yake da su. Wannan yasa na tausaya masa, sai na kyale shi ya tafi da abin da ya diba. Annabi sai ya ce wa Abu Huraira, amma innahu kad kadabaka wa sayurud. Annabi ya ce ƙarya maka, gobe ma in ka je zai dawo, gobe in ka je tattara wannan zakka ta Ramadana zai sake dawo maka kawai. Abu Huraira ya ce, sai na san cewar ko tantama babu zai dawo din tunda manzon Allah ya faɗa. Su in dai magana ta zo daga gurin manzon Allah ba sa nazari ko tuna, kai tsaye ana faɗi shi kenan an yi an gama, kawai ta faru ta kare. To a shekari da Abu Huraira ya sake zuwa tattara wannan zakka ta Ramadana, sai wannan mutumi ya sake dawowa karo da biyu, ya zo yana ta kamfatan abinci yana ɗiba. Abu Huraira ya ce, sai na kama shi na ce masa, yau kam sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan ma ya yi ta marairar cewa Abu Huraira, yana roƙonsa yana masa magiya cewar, ni fa mabuƙaci ne kuma ina da iyalai waɗanda suke masu tarin yawa, na maka alƙawari daga yau ba zan sake dawowa. Abu Huraira sai ya kyale shi ya tafi abinsa. Da ya dawo Madina an idar da sallar asuba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake tambayar sa, ya ce, ya Abu Huraira, ma fa'ala asiruka? Ya Abu Huraira, fursunanka na jiya da ka kama mai ɗiba daga abincin zakka, me ya faru da shi ne? Nan ma Abu Huraira ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewar, ya Rasulullah, ya koka mun buƙatuwa da yake da ita, matsananciyar buƙatuwa da kuma tarin iyalai. Wannan yasa na tausaya masa, na sake shi ya tafi abinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, amma innahu kad kadabaka wa sayahud, ce amma ba ƙarya ya maka ba, ina tabbatar maka gobe ba zai dawo, karo na uku ke. Abu Huraira ya ce, sai na samu yaƙinin tabbas ko tantama wannan mutumi zai sake dawo. Rana ta uku Abu Huraira ya je ya haɗa abincin zakka na Ramadana, sai ga mutumin nan ya zo, yana zuwa ya fara ɗiba, bai ko izini bai nema ba, bai yi wata-wata ba. Abu Huraira ya ce, yau kan duk magiyarka da mararecewarka da roƙonka ba abin da zai hana ni zuwa da kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce, to bari zan sanar da kai wani abu, wanda in na sanar da kai, Allah maɗaukakin sarki zai amfanar da kai da abin da zan sanar da kai. To sabon annabi su duk inda ilimi yake suna fatan samunsa, duk inda gaskiya take kamar abunka ne da ya bata kake neman shi ruwa a jallo, to su haka gaskiya take a gurinsu, nemanta suke ruwa a jallo, duk inda suka same ta ɗaukar ta suke. Shi ne maganar masu hikima da suka ce, alhikmatu dallatul mu'min, ilimi da ka gani abu ne wanda yake batacce na mumini aina ma wajadaha akhadha a duk inda ya samu sai ya dauki abun sa a ko ina ka samu ilimi sai ka dauka yanka ka dauka kamar wani bataccen abun ka ne wanda kake ta neman sa dama tintinti abu hurairah sai ya ce masa wani ilimi ne haka da zaka sanar da ni sai ce masa idza awaita ila firash yake ga abu hurairah yace idan ka je ka kwanta akan shimfidinka na bacci zaka yi bacci da daddare faqara ayatul kursi to ka karanta ayatul kursi hatta takhtumal ayata har ka kammala ayat gaba daya ma'ana ka karanta ta tun daga farkonta har karshen ta fa innaka lan tazala alayka min allahi hafiz matakar ka karanta ayatul kursi to kwaba da kariya daga kuwa ba za ta gushe ba tana tare da kai daga gurin Ubangiji in har ka je kwanciya a gadon baccinka ka karanta ayatul kursi to za ka samu kariya daga gurin Ubangiji a wannan dare naka gaba daya wala yakrabannaka shaytanun hatta tusbiha shaytan ba zai kuskura ya kusanto ka ba har ka wayi ba to Abu Hurairah da yaji ya samu ilimi sai sake shi kaga ya ban shi kansa da me da ilimin da ya karantar da Abu Hurairah Abu Hurairah sai dawo Madina da gari ya waye an idar da sallar asuba manzon Allah bisa al'ada sai sake tambayar Abu Hurairah yace ma fa'ala asirukal bari'a kursunan kalajiyan nan ya kuka kare da shi Abu Hurairah yace ya Rasulullah ai wannan mutumi ya riya cewa akwai ilimi tare da shi wanda zai karantar da ni Allah madaukakin sarki ya amfane ni da wannan ilimin shi yasa na kyale shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce wani irin ilimi ne haka wannan mutumi ya karantar da kai makaryacin mutum Abu Hurairah ya ce ya Rasulullah ya ce mun idan na je kwanciya a shimfidina na bacci da daddare karanta ayatul kursi tun daga farkonta har karshenta in har na karanta ba zan gushe ba ina samun kariya daga gurin Ubangiji sa'annan kuma shedan ba zai kusanto ni ba har muwaye gari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ama innahu sadakaka annabi yace da gaskiya ki ya maka gaskiya abin da ya faɗi din nan haka kaga wannan ishara ce annabi yake yi wa Abu Hurairah cewa ilimin nan da ka samu daga gurin mutumin nan duk da makaryaci ne amma ilimin na gaskiya ne karba abun ka ka amfana da shi kasantuwar sa makaryaci ba zai cutar da kai ba dan ka karbi ilimin da ya fito daga gurin sa ka amfana da shi amma annabi ya ce wa huwa kadhub amma baka sani makaryaci ne wannan ilimin da ya baka ilimi ne na gaskiya karbe shi ka amfana da shi amma ka sani shi din makaryaci ne sai a karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar Abu Hurairah yace ta'alamu man tukhatibu minhu thalatha layali ya Abu Hurairah kace Abu Hurairah ka san bako da wa kake magana tsawon kwanaki guda uku nan da suka shude me zuwa yana diba daga wannan abinci na zakka ka san ko wane ne Abu Hurairah yace ban sani ba ya Rasulullah manzon Allah yace zaka shaytan wannan shaytan shedan da yake zuwa maka a sura ta mutum dan adam yazo yana diba daga wannan abinci nazar kuma shedan ne ya gaya maka wannan gaskiya kuma abin da ya fadi din gaskiya ne amma shi tantirin makaryaci ne wannan dan uwa yana nuna mana cewa a duk inda ka samu gaskiya ka dauki abin da kai amfani da ita ba tare da kai dube zuwa ka daga bakin wane ne wannan gaskiyar ta to wannan ayar dan uwa abu na farko da take karantar da mu shine wajibcin karban gaskiya ba tare da an yi dube zuwa ga daga bakin wa gaskiyar ta fito ba abu na biyu da ayar take karantar da mu ayar zargi ce ga wannan al'umma na Yahudawa wato tana zargin wannan al'umma na Yahudawa me yasa saboda sun mayar da gaskiya dube da cewar gaskiyar ba daga gurin ɗaya daga cikin su ta fito ba kenan yanzu gaskiyar da daga gurin ɗaya daga cikin su ta fito za su karbe ta amma da ya zama ba daga gurin ɗaya daga cikin su bane sai suka mai da ita suka tikanta saboda annabi ai ba daga cikin su sallallahu alaihi wasallam ba quraishi ne cikin laraba mutan makka kuma sai gashi shine yazo da gaskiya to tunda ba daga cikin su ya fito ba wannan yasa suka mayar da gaskiyar suka ki karbata to shi yasa anan gurin Allah madaukakin sarki ya zarge su kenan cikin ayar ba mu fahimci zarga da Allah madaukakin sarki ma wannan al'umma ta Yahudawa saboda yadda suka mayar da gaskiyar da tazo ba dan komai suka mayar da ita ba saboda tazo daga gurin wanda ba ɗaya daga cikin su ba sai abu na uku da zamu dauka kankashin wannan ayar da muka karanta ayar tana tsawatar mana tana tsoratar da mu kan kabilanci da ta'assubanci domin hatsari da illar kabilanci da ta'assubanci zai iya kai mutum zuwa ga kafirci wannan al'umma ta Yahudawa me ya kai su ga kafirci ta'assubanci da kabilanci wani irin ta'assubanci da kabilanci yanzu annabin nan tunda ba daga cikinsu yake ba ba za su karɓa abin da ya zo da shi kenan da daga gurinsu yake za su karɓa wanda yake nuna wannan ɗabi'a ta ta'assubanci da kabilanci za ta iya kai mutum ga halaka kamar yadda ta kai ga ta kai Yahudawa ga halaka shi yasa a ƙarshe Allah ya ce fa la'natullahi 'alal kafirin la'anar Allah ta tabbata akan kafirai Allah sai kira su da kafirai me yasa saboda ta'assubancin da kabilancin da suka ɗebe su suka hana su karɓan gaskiya gurin mutumin da ya zo da ita dan dai kawai ba daga cikinsu ya fito ba kenan wannan yana nuna mana wajibcin karɓan gaskiya ga musulmi a duk inda ya same ta sawabin wanda ya zo da gaskiyar yana cikin mutanensa ko baya cikin mutanensa Yahudawa sun ki karɓan gaskiya gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda baya daga cikinsu kenan da daga cikinsu manzon Allah ya fito za su karɓi gaskiya a gurinsa to mu kuma a nan gurin tunda Yahudawa wannan ɗabi'arsu ce kabilanci to sai musulunci ya yi fito na fito da kabilanci me yasa ɗabi'a ce ta Yahudawa Yahudawa kuma an ce mu saba musu kar mu kamanceceniya da su kenan yanzu wanda zai zamanto yana da ɗabi'a ta kabilanci kamar yana koyi ne da Yahudawa yana siffanta da siffa irin ta Yahudawa saboda musulmi a duk inda yake dan uwan musulmi al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne babu bambanci hatta farin fata da muke gani in dai shi musulmi ne babu bambanci tsakaninsa da bakin fata kar ka ji cewa ni bakin fata ne wannan ma bakin fata ne mu ne daya wancan ko farin fata ba ga mu da shi daban ne a'a ba daban bane matukar musulmi ne dan uwanka ne kamar yadda wannan bakin fatan yake dan uwanka to shi ma wannan jaffatan dan uwanka ne duk inda musulmi suke dan uwan juna ne babu bambanci tsakani al-muslimu akhul muslim innamal mu'minuna ikhwa haka Allah madaukakin sarki ya bayyana cikin al-Qur'ani mu'minai yan uwan juna ne babu bambanci ba na jin cewa wani na wani saboda me saboda shi launin fatan mu iri ɗaya ko kuma yankin da muka fito ni da shi yanki ne guda a musulmi baya jin wannan aransa ɗabi'a ce ta Yahudawa ta yadda duk wanda ya siffanta da wannan ɗabi'a ya siffanta da ɗabi'a irin ta Yahudawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce mu saba musu kar mu yi koyi da su yace man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu wanda yake manceceniya da mutane wasu mutane to yana daga cikin su saboda haka daga cikin ɗabi'a da al'ada ta Yahudawa akwai kabilanci wanda kabilancin ma shine ya hana su su karɓi wannan gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita to manzon Allah sai ya ce ko kaɗan kar mu kuskura mu yi koyi da su kar mu kuskura mu yi kamanceceniya da su kai baya ga munanan abubuwa ma da suke aikatawa ba har kyawawa da suke aikatawa annabi ya ce mu saba musu tunda yanzu kabilanci ai ba kyakkyawan abu bane mummunan abu ne ɗabi'a ce ta jahiliya shi yasa da musulunci ya zo sai ya fito na fito da wannan ɗabi'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita wani yaƙi cikin yaƙuƙuwan da yake fita shi da sahabbansa yana cikin tanti da aka masa yana zaune yana hutawa sai ya ji wani yana cewa ya lal ansar ɗaya kuma sai ya ce ya lal muhajiri shi wanda ya ce ya lal ansar yana kiran ɗan uwansa ‘yan Madina su kawo masa taimako wanda kuma yace ya lal muhajirin yana kiran ƴan uwansa ƴan baka muhajirai su kawo masa taimako kuma dukkan su musulmai ne ƴan uwan juna annabi yana ji yayi farar ya fito daga inda yake zaune saboda ya ji batu irin na jahiliya irin na shedan yace wace irin magana ce haka nan nake ji kuke ta jahiliya sai wani yake ba annabi labari yace ana zaune fa kalwa ya rasulullah sai wani cikin muhajiruna yazo ya sabu wani cikin al-ansar ya kai masa duka da kafa to shine ɗaya cikin al-ansar din da aka kai masa duka da kafa yake kiran ɗan uwansa ansar su kawo masa ɗin dauki su kawo masa taimako shi ma wannan wanda ya kai dukan tunda yana cikin muhajirun shi ma sai kira ɗan uwansa muhajirun su kawo masa taimako annabi ya ce a kar in sake jin irin wannan furici saboda furici ne na jahiliya furici ne wanda yake kazantacce kar in sake ji daga bakin dukkan ku abu ɗaya ne kuma dukkan ku ƴan uwan juna ne babu bambanci tsakanin dan Madina da dan Makka duka da dan Makka da dan Madina in dai musulmi ne kamar uwa ɗaya uba ɗaya ake kamar tsintsiya ɗaya madaurin madaurinki ɗaya haka ake annabi sai ya tsawatar musu daga irin wannan ɗabi'a to kaga wannan mummunan ɗabi'a ce da musulunci ya fito na fito da ita dube da cewar al'ummar da suka siffanta da ita al'umma ce da suka bidirewa ubangiji suka kafurcewa ubangiji suka kafurcewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah madaukakin sarki ya aiko shi to sai anan malamai suke cewa wannan mummunan abace aka ce kar mu koyi da su kai to ba ma mummunan abu ba hatta kyakkyawan ma an ce kar mu koyi da su saboda al'umma ce wacce babu alkhairi tattare da su muna da misali a wannan babu akwai azumin ashura azumin ashura annabi ya zo ya tada yahudawa suna yi a garin madina yace wannan wani irin azumi ne muke suka ce ya rasulullah wannan azumin da muke yi wunin nan da ka gani wuni ne da Allah madaukakin sarki ya tseratar da annabi Musa daga kaidi da makircin fir'auna to wannan yasa Musa ya azumci wannan wuni dan godiya wa ubangiji mu ma muke azumtar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na anu ahqqu bi Musa min ai annabi Musa tunda shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma shi mai kiyaye dokokin Allah ne mu ma haka to mu muka fi ku cancanta koyi da Musa tunda ku kun kaurecewa dokokin Ubangiji kun kafurcewa Ubangiji to kun ga kuwa wanda bai kafurcewa Ubangiji ba shi fi cancanta koyi da ɗan uwansa da shi ma bai kafurcewa Ubangiji to annabi sai ya azumci Ashura yayi umurni da azumci Ashura da aka kai azumi sai aka ga gashi nan annabi yana shaguwa da shi da sabon sai Yahudawa ma gasu suna shagu annabi sai ya ce wai 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 wannan al'umma ba yadda za a yi in yi kamanceceniya da su a ibada guda ya ce la in baqitul qabila la asumanna tasi'a in har Allah ya sa ni kai baɗi ina raye zan azumci tara da goma dan in saba musu ga wannan ibada ce da Allah yake so ibada azumi da za a yi ta Ashura Allah yana son wannan ibada. To amma duk da haka annabi ya nuna mana musaba ma wannan al'umma ta Yahudawa. To ina ga abin da shi ba ma ibada bace. Abin da shi kuskure ne. Musulunci yayi fito na fito da shi. Kaga shi ya fi cancanta musulmi ya kaurace masa kar ya yi kamanceceniya da wannan al'umma ta Yahudawa. Musailima al-Kadhdhab. Wannan mutum ne da yace shi ma annabi ana masa wahayi mun san annabi da Allah ya kuɓa ɗaya ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai waɗanda suka fito suke da'awar cewa su ma annabawa ne wanda tasa tafi shahara tafi bunƙasa shine Musailima me yasa tasa tafi shahara saboda ta'assubanci da kabilanci ɗan yankinsa da ba ya fito daga kabilar Banu Hanifa ya fito daga garin Yamama to ƴan Yamama tun daga nasu nan ya bayyana sai suka rungumi da awasa suka yarda cewa shi manzo ne amma ba a kasan zuciyarsu sun san ba manzo bane shi yasa shi Musailima wata rana sai tara mutanensa sai yake ce musu jiya an saukar masa da sura wace irin sura ce sai karanta musu sura al-fil wal-fil wama adraka mal-fil innahu haywanun kabir lahu udunan wa anfun wannan surar ce aka saukar masa jiya da jiya sai wani cikin mabiyansa sai sun guyar da kai sai tsaro sai ce baka yadda bane yace ina ko zan yadda yace baka yadda ni manzo bane sai shi yace masa kai kanka ka san na san ƙarya kake amma dai in bi ka ya bugu wani wanda ba kai ba an gane bayani saboda shi dan kabilar su ce kuma garin gari guda suka fito saboda haka yabi Usaini ma duk da ya san Usaini min ƙarya yake yafi masa akan yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah akwai bambancin kabila manzon Allah ba dan kabilar sa bane sannan manzon Allah dan Makka ne shi kuma wannan Usaini ma dan Yamama ne to tunda dan Yamama ne kuma kabila ɗaya suka fito kabilar Banu Hanifa to duk da ya san ƙarya yake yabi shi yafi akan yabi annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yasa Usaini mai samu mabiya masu yawa me yasa saboda kabilanci ɗan kabilar sa ɗan garin sa duka sai suka bi shi suka mara masa baya suka yadda cewa shi annabi ne duk da a kasan zuciyar su sun san cewa ba annabi bane idan yazo ya faɗi aya yace an saukan masa sun san ƙarya yake amma duk da haka sun fi fifita su bi shi sama da su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kabilanci to wannan shine babban abin da ya hana Yahudawa karban abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na Al-Qur'ani me yasa saboda ai bai fito daga cikin su saboda bai fito daga cikin su ba wannan yasa sai suka bijire masa suka kafurce masa suka ki karban abin da ya zo da shi to abu na karshe da zamu dauka daga wannan ayar da muka karanta zamu fahimci cewa idan ka ki karban gaskiya gurin wanda ya zo da gaskiya to shi ba wanda ya zo da gaskiya baka cutar da shi karbarka ga gaskiya amfanuwar ka ce rashin karbarka ga gaskiya baka cutar da shi wanda ya zo da gaskiyar ba shi yasa Yahudawa a wannan gabar ba su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba rashin karbarsa ga gaskiya ba abin da ya rage manzon Allah da shi hasali ma manzon Allah sai a daukaka da ya ci gaba da ƙara samu sai bunƙasa da ya ci gaba da samu ta yadda daga ƙarshe ma ya samu iko ya samu damar fitar da su daga Madina bayan ya fitar da su daga Madina suka koma wani yanki da ake kiransa Khaybara amma kuma suna yi wa annabi bita da ku suna cin kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kokarin ganin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da manzon Allah ya samu dama ya je ya yake su a Khaybaran da suka koma ya ci su da yaki ya zamanto garin nasu na Khaybara na karkashin ikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gonakin su suka shiga karkashin ikon musulmi aka raba musulmi musulmi ke amfana da gonakin su so kuma suka zauna suna makaskanta karkashin ikon na daular musulunci ɗaya daga cikin malaman su wanda ake kiransa Abdullah ibn Salam yayi kokarin jan hankalin su ya gamsar da su kan cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne kar taurin kai da kabilanci da ta'assubanci ya hana su karban abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma sai suka bijire suka kangare suka bandare suka ke su karbi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi yasa anan gurin Allah madaukakin sarki yake cewa falamma ja'ahum ma arafuka fahu bihi yayin da abinda suka riga suka sani na bayanin zuwan manzon Allah na aiko manzon Allah na saukar da Alkur'ani yayin da ya zo musu sai suka kafurce masa Allah ya ce fala'natullahi ala alkafirin tabbas la'anar Allah subhanahu wa ta'ala ta tabbata akan kafirai Allah ya la'ance su abinda ake nufi kuma da la'anta shine nisantar da su daga rahama kenan Allah madaukakin sarki ya nisantar da al'ummar Yahudawa daga rahamarsa wannan yana nuna kenan ba yadda za a yi al'ummar Yahudawa su shiga aljanna domin ba wanda zai shiga aljanna sai da rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ba wanda ya isa ya shiga aljanna sai da rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce hatta kai ya rasulullah ba za ka iya shiga aljanna ba sai da rahamar Ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ni sai in Ubangiji ya lullube ni da rahamarsa yalwatacciya nan ne zan samu damar shiga aljanna saboda haka aljanna ta haramta ga al'ummar yahudawa saboda la'antar da ubangiji ya musu la'anatullahi 'alal kafirin ma'anar la'anta kuma ita ce nisantar da bawa daga rahamar ubangiji idan Allah madaukakin sarki ya nisantar da kai daga rahamar sa wannan yana nuna kenan shigarka aljannar sa ta haramta a gare ka anan gurin Allah ya kira su da kafirin yace la'anatullahi 'alal kafirin dan ya nuna mana cewa duk wanda yake imani da manzon Allah ko yake imani da abin da manzon Allah zo da shi shi ma kafiri ina fata mun fahimci bayani Allah bai ce fa la'anatullahi 'alayhim ba tunda an san akan wa Allah yake magana Allah yana magana ne kan Yahudawa yanzu Allah ya ce fa la'anatullahi 'alayhim safan ya isa la'anar Allah ta tabbata akan su suwa Yahudawa amma Allah sai bai takaita da 'alayhim din ba sai ya ce 'alal kafirina dan ya mana ishara ya nuna mana cewa duk wanda yake karbar abin da manzon Allah zo da shi kafiri ne su ma ba komai yasa suka zama kafirai ba su Yahudawa sai dan sun ki karban abin da Allah madaukakin sarki ya aika manzon sa shi to haka abin yake har zuwa tashin kiyama duk wanda yake karban abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sunan sa kafiri yanzu kiristoci kafirai ne Yahudawa kafirai ne masu bautar rana kafirai ne masu bautan saniya kafirai ne duk dai wanda bai karba abin da manzon Allah ya zo da shi ba hatta wanda yake kiran kansa musulmi koda yana azumi yana sallah matukar bai karba abin da annabi ya zo da shi ba ko kuma ya samu kokonto kan wani sashe na abin da annabi ya zo da shi misali cikin alqur'ani a ce wata aya ana da kokonto a kanta ko kuma cikin hadisan manzon Allah a mayar da wani abu da ya tabbata ingantacce daga manzon Allah to wannan zai jefa mutum zuwa ga kafirci shi yasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akwai wata ƴar risala da ya rubuta wani dan karamin littafi ne da ya kira shi Nawakidul Islam al-Ashara abubuwa guda goma da suke warware musuluncin mutum to daga ciki ya ambaci wannan shine wanda ya iya karbi abin da manzon Allah ya zo da shi ko kuma ya yi shakka cikin wani sashe na abin da manzon Allah ya zo da shi yace to wannan ya zama kafir ya zama kafin ji Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo aya ta Al-Qur'ani dalika bi annahu karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahu
dalika bi annahu karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahu afalam yasiru fil ardi fa فكان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله سن كما جاء بند الله يسوك سواء كما جاء تنجن كربنت ko kuma kyamata kwata kwata ba sa san ta sun washe ta Allah madaukakin sarki yace fa ahbata a'malahu sai Allah ya lalata ayyukansu wanda Allah ya lalata aikin sa ya zama kafu shi a cikin risalar ta sai yana cewa man i'taqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam akmal min hadi kalladina yufaddiluna hukm at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir yace duk wanda ya kulla a ransa cewa shari'ar wani ta fi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma hukuncin wani ya fi hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar masu fifita hukuncin dawutu akan hukuncin manzon Allah yace fa huwa kafir wannan haka kuma yace wa dalilun qawluhu ta'ala dalilin madan Allah madaukakin sarki dalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahu saboda haka wannan ayar kan uwa babban abin da take fito mana da shi shine wajibcin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibcin imani da alqur'ani dole duk abin da manzon Allah ya zo da shi ga baki ɗayan sa mutun ya rungume shi ya karbe shi ya yi aiki da shi ya sallama masa duk abin da ya zo cikin alqur'ani mutun ya rungume shi ya karbe shi ya sallama masa to ayar da ta biyo bayan wannan ayar ita ma dai dika magana ne kan wannan al'umma ta Yahudawa na irin mugunyan yanayin su dangane da yadda suka kasance suna mu'amalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kin karbar abin da yazo da shi na wannan addini na musulunci ina ga za mu jinkirta bayani akan ta saboda kurewar lokaci har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba sai mu dasa aya a wannan gaba abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓar harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan muna tawassuli da wannan karatu wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala ya biya mana buƙatunmu duk wani mai buƙata a cikin mu Ubangiji ka biya masa buƙatarsa duk wani wanda yake da damuwa Ubangiji ka yaye masa duk mai fama da jinya Ubangiji ka bashi lafiya ka sanya jinyarsa ta zamanto kafara gare shi ya Ubangiji kamar yadda ka kariyar mana da farashin abinci muna ƙara roƙonka ka ƙara kariyar da shi
amin
ya Ubangiji ka kariyar mana da farashin abubuwan masarufi
amin
ya Ubangiji ka kariyar mana da farashin abubuwan masarufi
amin
ka samu daddakar rayuwa a wannan duniya ka tseratar da mu daga azabar kabari ka tseratar da mu daga azabar wutar jahannama ya Ubangiji ka shiryar da shugabanni ka tura su kan turba wacce take ta dade ka sanya tausayin talakawan su a cikin zakatunsu ya Ubangiji ka zaunar da mu lafiya cikin wannan kasa ta mu ya Ubangiji ka amintar da musulmi daga firgici da tashin hankali da rashin tsaro ya Ubangiji duk wani kalubale na rashin tsaro da ke tinkarar yanki na musulmi Ubangiji kai musu magana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته